إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار يوم وابس البركة iya yan mata da muka hadu a wannan farfajiyar dakin karatu da ke wannan masallaci mai albarka masjidul ilmi li Muhammad Sulaiman rahmatullahi alayhi mun taru a cikin wannan hall ba dan komai ba sai domin ci gaba da darasin alqur'ani da ake muna a cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malamanmu da alkhairi da farko dole mu yi addu'a ga shugaban majalisar malamai ta argungu lokar gamman fadilatul doctor Sheikh Imam Sulaiman Bawa Argungu wanda Allah ya hangar da shi ya bashi wannan tunani mai kyau na samun mu da wannan santa domin gabatar da karatu alqur'ani mai girma malam yayi wannan nazari kuma Allah ya taimake mu nasara ta samu yanzu a nan cikin garin Argungu babu wani majalisi na mata wanda ake taron da ake wannan wuri in dai ba shan gudu ba wanda wannan wani nasara ce daga Allah lokacin da muke tattaunawa game da karatun mu muna ganin kamar baya yiwuwa ayi karatu ƙarfe 9 zuwa 10 ba mu rute mata ba malaye ta ba mu shawarwari kuma Allah ya taimake mu muka goyi bayan wannan sai ga nasarar da aka samu don haka wannan ba karamar nasara ba ce muna yi wa malam addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi yanzu nan kuma ga ɗaya daga cikin manyan malamanmu waɗanda muke ji da su a wannan jiha cikin matasan malamai shine mai girma fiyas shine malam Muhammad Dai Balatulli Allah ya saka mishi da alkhairi waɗannan bayan Allah suna iya ƙoƙarinsu wajen karantar da al'umma da wa'azantar da su Allah ya musu kuci da gidan aljanna yau muna ranar Laraba 9 ga watan Ramadan ko Alhamis yau muna Alhamis 9 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 26 ga watan 2 miladiyya haihuwar Annabi Isa dan Maryam Isaha shekara ta 2026 Allah ya hada mu wannan mahada mai cike da alkhairi ina muku magana na in kun lura kujerar kike kusa da ni wanda yake saman sama ku ganshi ba Allah cikin kadartawa sajiya Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ko da ake nan zaune ana karatu shi dai yasa abin da yake ji ana gama karatun jiya kawai tun wannan wuri sai da su sun karu da kare ya samu ya iya kai inda ginan ga ya tsada kai isa masallaci bayan ya kwanta masallaci zazzabin yayi tsanani sai iyalin su kai shi asibiti yana asibitin Alhaji Anas Abubakar Giro aka ci gaba da kulawa da shi ya ta kusan bayan la'asar bai san inda yake ba bai san irin hannun da sai wuri ne bai san inda yake ba wannan wata jarabawa ce kun san malaman nan namu shi yasa nake cewa mu dinga yi musu addu'a Allah kaɗai sai yanayin da suke ciki amma haka za su jure su zo su yi mana karatu ya sa abin da yake ji amma haka ya jure yake dai zai zo ya yi karatu Allah ya bashi lahiya muna addu'a Allah ramma Abubakar Bayawa Allah ya ƙara masa lafiya amma wani abin farin ciki da zan gaya muku jiya kusan bayan sallar magariba kamin magariba gaba da buɗe baki ya tashi ya yi amai ya dawo ce a samu masa lifton aka samu mai lifton ya sha to daga nan sai gona suna tawa da samuwa tun da sahen nan mun yi sauko tare da dokta mu ga lahiyar shi kuma ya samu lahiya ni da kaina da zuba masa kunu a kwam ya sha kuma ya sha magani kuma yana zaune tare da mu muna hira tare da shi don haka lahiya ta samu Allah ya ƙara masa lafiya a daidai lokacin sai ga shi ma mai girma fiyar ya zo wannan wurin ganin shi a daidai wannan lokacin tara saura kwata ya ce yana ganin karatun nan wa ba zai samu shi ba akwai uzuri sai baka lafiya tsaye don haka yana ganin karatun nan wani zai je in yi shi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a haka karatu babu kimci babu wani tsari yake to ya tsari kawai ka tashi ka je zuwa karatu nika da dokta da ce dokta sosai ne yake a ai umurni ne wannan kawai ka tashi ka yi mutum in kai ka shi ya ɗauko ne ya zo da ya aje to da kun ga karatu irin haka akwai waya gaskiya amma kuma za mu nemi taimakon Allah da agajinsa ya kama wannan na gaya muku ba zan yi tafsiri ba majalisin duk majalisai da aka bani riko dai bana na ɗaukar maka na wannan tsari insha Allah ba zan yi tafsiri ba sai dai in samu wata muhadara in yi idan malamin na ya zo shi dora daga inda ya aji domin ni a fahimta ta ya yi tafsiri saboda shi malamin ya fi inda ya aji akwai wasu guzuri da ya yi na bayani wanda zai yi madalibai ni ban san da su ba Allah shi mana jagora don haka wannan lakta ce za mu yi ita ma yau mai taken illolin zunubi da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala guda goma a mahangar shari'ar musulunci illolin zunubi da saba ma Allah subhanahu wa ta'ala guda goma a mahangar shari'ar musulunci na gabanin muhara wannan lakta ya kamata in sanar da ku wannan rana ta tara ga wata rana ce da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta Najeriya baki ɗaya wannan ranar an yi tsari akan cewa a fara nema mu marayu taimako kun sani duk shekara ana yi don haka kowace ka fara tunani da nazarin me za ka bayar domin ka ta gudunmuwa ga marayu in lokaci ya ba mu dama ƙarshe za mu ɗan yi taƙaitaccen bayani a kan muhimmancin taimaka ma marayu wanda kuma bai taho da su ba gobe sai ya zo da su daman da yau da gobe ne tara ga wata da kuma goma ga wata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora ƴan uwa musulmi magana ta gaskiya tsakani da Allah kowa ya san cewa zunubi abu ne mai mugun haɗari, zunubi abu ne mai illa, yana taɓa ka, yana taɓa al'umma, yana cutar da ke, yana cutar da al'umma. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a saba da shi. Idan ɗan adam ya tsaya ya nazari, sai ki ga cewa kwata-kwata bai dace ɗan adam ya saba ma Allah. Saboda me? Allah ya yi wa ɗan adam duk abin da ya kamata a yi mishi. Allah ya ni'imta mu da ni'imomin da ba sa ƙididdiguwa, wanda ya kamata ɗan adam ya kalla ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala kar ya saba ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, inna Allah yughazu, Allah yana kishi. Menene kishi? Abinda mutum baya so ko? To Allah yana kishi. Menene kishin Allah? Shine Allah ya ga bawa ne yana aikata zunubi. Allah baya zunubin nan karami da babba, duk wanda kake aikatawa to ka samu matsala, ka taba Allah, ke taba Allah in ci wannan zunubi. Saboda haka Allah baya sa a saba masa. Shi ko dan adam galibin shi yana da wahala gaske bai iya saba wa Allah ba. Allah baya sa a saba masa. Amma mafi alkhairin masu saɓon Allah su ne masu komawa ga Allah su tuba zuwa gare shi. Amma duk da haka al'umma idan suka ji illoli da haɗari wanda ke cikin aikata zunubi zai sa mutane su guji zunubi. Malam ya ce, inna dhunuba wal ma'asi laysat amran hayyinan, wato aikata zunubi da saba ma Allah bai kasance wani al'amari ne mai sauki ba. Bal laha asaran khatiru, bari yana da wani tasiri khatiratun mai mugun haɗari, alal fardi wal mujtami'i, akan ɗaiɗaikun al'umma da kuma wato gamagarin al'umma. Fi duniya wal akhira, anan duniya da kuma lahira. Shi zunubi yana da tasiri, yana da illa, yana da munin abu wanda zai bari ga wanda ya aikata shi anan duniya da kuma lahira. Duk lokacin da ke aikata wani aiki na zunubi to zai sama miki da wata illa wadda za ta shahe ki kuma za ta shahe al'umma baki ɗaya. Malamai suka ce daga cikin wayannan illolin musamman a nan duniya akwai abin da ake kira wato hurmanul ilmun nafi, wato haramta baka, haramta miki ilimin da zai amfane ki. Daga cikin abin da ke jawo ma bawa ya shiga haɗari ya samu ilimi amma ba mai amfani ne ba, sai dai ilimin da zai cutar da shi. Kun san ilimi iri biyu ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya azurta shi da ilimi mai amfani. Haka yake roƙon Allah. Akwai ilimin da zai zama miki azaba, zai zama miki musiba, akwai ilimin da zai amfane ki, ya amfani al'umma, ya amfani kowa da kowa. To duk mutumin da ya lazimci aiki na saɓon Allah, shi ko Allah subhanahu wa ta'ala zai haramta masa samun ilimi mai amfani. Zai iya baki ilimin amma ba zai amfanar da ke ba, zai zame miki musiba da bala'i, zai zama miki musiba da bala'i. Ga ilimin ke samu amma bai amfane ki. To akwai fa'ida ko babu? Babu wata fa'ida. ga ilimin ke samu amma kuma bai amfane shi. Malamai suka ce al-ma'siyatu sababun li zahabi nurul ilm, suka ce saban Allah yana zamowa dalili na tafiyar da haccen ilimi. Sai ka ga ɗalibar ilimi ta haddace Qur'ani, ko ɗalibin ilimi ya haddace Qur'ani, ko ya yi karatu, ya karanci addini, ya yi karatu abinda aka karatu, amma bai bar aiki na saba ma Allah. Duk wani aiki na saban Allah za ka ga shi. To sai Allah subhanahu wata'ala ya tafiyar da haskar ilimi, ya cire masa kwarjini. Duk inda ya shiga kamar wani kare, yadda ke kare na da tamaki ga yara, yanzu zai yi kare ya biyo inda yara su kyale shi, sai an ce min ish, kuma haka ba, sai sun korai. To haka ga shi da ilimi, duk wani abin da ya sahi na mutunci da girmamawa da darajantawa, Allah ba zai bari a sake shi ba. Wannan illa ce kuma illa ba ce. To amma waye dawo ba kansa ke, saboda kina cutar da kai ta hanyar aikata wasu ayyuka na saban Allah, la Allah boye ba ma a fice ba, kina yin su asirci ba wanda ya sani. Amma ga tonin asirin da ya sami shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta miki haske na ilimi, ya tafiyar da haske a cikin zuciyarki, ya tafiyar da haske a fuskarki, duk inda ke shiga cikin sabaki. Ko mutane an ce ah to jama'a ina malaba wanda ke mana addu'a, sai ce wace wai kaza wata sa wannan. In ma magana kike cikin mutane sai ga ma sana ta ban tsara baki, ana tirzike in an kasa ana ta akwai gangaratu amma babu aiki. Saboda ni saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ina kira ga musamman ɗaliban ilimi su tashi tsaye daka, duk wata ɗaliban ilimi ta haɗa iliminta da aiki da shi. Ga ilimi ga kwatantawa, ana kwatanta aiki, an sani ba za ka iya ɗari bisa ɗari ba, amma a kwatanta. Ba daidai ba ne aikata ayyukan zunubi kina ɗalibar ilimi, ki zo ki aikata zunubi ko asirce balle bayyane. Mafi muni ga ɗalibar ilimi, kina ɗalibar ilimi ana ganin kina aikata wasu ayyuka na zunubi ƙarara. Akwai wanda wa ɗaliban ilimi ne suna zuwa islamiyya, amma in an ka tashi fiƙi sai a ga suna rawa har da hijabi ba hina yi ko bai yi wa. Wasu kuma akwai ɗan rawa bayan hili a rama, su ba sa iya shiga can farfajiya inda marasa kunya ka yi, amma suna nan waje ƙafa suna kaɗawa. In ka ɗan molo ma abin ya yi daɗi sai a ɗan yi shoki haka, sai a ɗan ɗebo haka a ce a sun zaza ya ne zuciyar kenan, sai a ɗan raƙi hanya. Ya ce a shaidai ita ko malama gane ta ce a to ko a yi abubuwa a taɓa karatu ne a ɗan taɓa karatu a taɓa kaza, kuma haka ake cewa ba. To irin wannan ba daidai ba ne. Ina kira gare ku ku daina irin waɗannan ababen, suna sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tahiyar muku da haske na ilimi. Allah ya ce fattaqullaha wa yu'allimukumullahu, duk da malamai na da maganganu a kan aya, malamai na da maganganu, saboda kada wato shi wa yu'allimukumullahu suna ganin kamar in an ka ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah, wa yu'allimukumullahu kenan sai ku ji tsoron Allah, akwai ne maganganu. Amma kuma akwai malamai da suka ce akan zahirin aya fattaqullaha ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokoki ne, wa yu'allimukumullahu sai Allah ya ba ku ilimi mai amfani. Akwai Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi yayi wata magana a cikin littafinsa, littafin da mai ta'limi ya haka ta wannan magana. Imam Shafi'i yayi wani baiti wanda mai littafin ta'limi ya kawo wannan baitin. lokacin da yake zaburar da ɗaliban ilimi cewa in kana son ka samu ilimi mai amfani to ki kauce muzunubi, yake cewa shakautu ila waki'in su'i hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi. Imam Shafi'i yace shakautu ila waki'i, na kai ƙara wurin malami na malam waki'i. Menene ya kai ƙara wurin malam waki'u? Su'u hifzi, wato muni na wajen har da ma'ana, in je har da ta Al-Qur'ani ko har da hadisi ko har da wasu abubuwa sai har da take ta huwa take zama, sai ga ɗalibar ilimi ta har da ta zo 20 amma ko zo 5 ba ta da, kaga ɗalibar ilimi ta har da ta Qur'ani amma shi zo 10 na ƙware ba ta da su lissafi yadda. To shine ya kai ƙara wurin malamin sa malam wasiu cewa yana fama da matsalar har da sabata zama, yace fa arshadani ila tarkil ma'asi, sai shiryar da ni ya kimtsar da ni ya nuna ni ila tarkil ma'asi, cewa in dai da saba ma Allah. Daga cikin abin da zai sa ɗalibin ilimi ƙwaƙwalwa sai ta zama garari ya garo kamar kwamfuta wajen ɗaukar abu shine ya zamana yana guje ma saba ma Allah. Kai ko duk abin da an ka faɗi ko ka yi rakodin ko ka rubuta ko baka rubuta ba, duk abin da malamin ka faɗi kana iya haƙaito shi, amma sai me sai ke guje ma aikin zunubi. Aikin nan na zunubi na bayyana ne ko kuma na asirce ki daina, amma cikin zunubi ku sani wanda kowane muni shine wanda ake yi gahili. Malamai suka ce duk inda ka ga mai saban Allah ya kai wajen ya hito gahili ya yi saban Allah to munin abin ya yi muni. Menene illar saba ma Allah gahili? Hito na hito da Allah da Allah na yi duk abin da za ka yi min ka yi min. Na biyu tallata hajar ne ga masu tasowa 'yan bana 7 matasa masu tasowa 'yan bana 7 cewa ku ma ku zo ku yi abin halal ne, musamman ga ɗalibin ilimi, musamman ga malami, shi malami iya yi abin da saba ma Allah da hiri kamar nuna wa mutane na kai abin nan halal ne a yi ba da nina ba. Shi yasa ake so musamman ɗaliban ilimi su guje ma irin wannan abada. Yau in kun kula al'ummar mu ta waye gari kiɗi da rawa ba komai na ba wurin su, ita ko aqida kiɗi da rawa lalacewa ce, kuma addini bai tasiri in al'umma suka damu da suka mai da hankali ga harkar kiɗi da waƙa da rawa an ƙarshen lalacewa ce. Duk al'ummomi na annaba da kun gaji an ce sun lalace, sun shiga bala'i, sun shiga musiba. Mutanen annabi Musa da sauransu sun mai da kiɗi da rawa abinsu, ke sa lalacewa ce. Yanzu abin da ake so mu gane ba har da wa'azi so aka yi a mai da shi sai an sa kiɗa, sai an sa jita, sai an sa garaya, wai sannan mutane suke aiki da wa'azi. Yau in ka zo kana faɗa wa mutane Allah ya ce, annabi ya ce, ka ja aya, ka ja hadisi, shi ko wancan a cikin kiɗi da waƙa yake ɗanyin nasiha, yake ɗanyin wa'azi, wani an ka yi tasirantuwa da shi mai kiɗi da waƙa? Tace ai wa'azi na ya kai ko wa'azi na ta kai? Malamai sun ce duk wani abin da aka saba kiɗa, aka sa jita ko garaya ko ganga ko kwartigi aka rera shi wala ko karatun Qur'ani da haramun na ka saurare shi, ko karatun Qur'ani an ka rera aka sa kayan kiɗa ciki haramun ne ka saurare. Lokacin da kike saurare ba Qur'ani kike saurare ba, wannan kiɗa kike saurare. Za ka sai mun tashi tsaye mun yaƙi kanmu da wannan ɗabi'a. Yaran ba ga su nan masu tasowa ga yaro na rawa ko kunya bai yi, saboda an mai da rawa da kiɗi ba komai ba. Ana ganin da cije maza da cije mata na yi ko ta ina ce inda kiɗi da rawa na ba wani wai magana wai al'ada a ce ai akwai rawa ta al'ada, eh akwai rawa ta al'ada, ka ai kiɗa, ka ai ka asa komai, ko ganga da aka shawo kiɗin da ganga ya alaƙa ina alaƙa. Don haka wani magana wai kowane kiɗin gado na ku ƴan kaza ne, don haka wai aka sa kiɗin sarautar gidanku ko kuma gadon gidanku ke zo kira, in dai aka kaɗa ganga to ya za haramu. Amma in wani abu ne haka gado gida irin al'adu da aka ɗan saba, mata ne an je wurin bibi babbiki ana ɗan taɓi da hannu haka, ko kuma ta zube zalla, babu wadda adda kyamarar da za ta ɗaukar abin da ake yi, a yi ɗan raye-rayenku, wannan babu komi. Misali, kamar a ce kunduɗawa ko ko a ce galaudawa, na buga muku misali da sarautar ƙasarmu. Kun san duk Najeriya mun yi adda sarautar ka auji ba mu dai adda ita, mu dai adda kunduɗawa, mu dai adda abin nan galaudawa, ba sarautar da adda wannan ba auji ba. To ai suna da kiɗi na gado ko, to sai a ce ke ɗan sarautar ce ko kuma ke ɗan family ce, ke an ga to ɗaya mata an ka ɗan taro ana yi ɗan wannan taɓi ana ɗaya wannan kiɗan haka da baki, ki ɗan rawar ki ta al'ada, wannan ba a hana. Kuma rawar sai an koya maka gadon gida ne, sai ka koya kamar yadda kin san lekayawa ko kuma amira kuna da taku ko da kuka yi irin taku, kuma in babu kiɗi ba hana ba, an gane ki riga ɗan wani abu an ce wata didima a ce sai ke so ke rawa ɗaya ba ta wa ko kuwa ɗaya ɗan taɓi a ba da shi. Amma da an ce a kaɗa ganga ko a sa jita ko a sa wani sauti, sai a yi mamin sautin duk ya zama haramu. Kun san yanzu tasirin waƙa ya kai ga ba sai an ga ita mawaƙi ba, DJ ɗaya za a samu yanzu ga ƴan DJ ita inna lillahi Allah da gyara. Ai wato malam ma ci gaba da kiɗi hadari ta, eh ko da kiɗi rawa ko babu kiɗi rawa, mata da wannan Allah ya sa mu dace. Saboda haka wannan yana daga cikin illolin zunubi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah, kamar da Allah mai ambata. Illa zunubi na biyu, daga cikin illolin zunubi na biyu, zulmatun fil qalbi, zunubi na sa duhun huska, duhun zuciya, zuciya ke ta shiga duhu. Kun gane, ke san in zuciya na da haske tana da kyau, ita ce ke wana ki ta juya ki ta kawo ki wurin ta. Sauraron Allah ya ce Allah da ya ce. To illa zunubi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da mutum ya aikata wani zunubi sai a je can inda zuciyarsa, sai a yi masa wani digo baki. Idan ka ƙara zunubin sai digon a ƙara masa baki, idan ka ƙara zunubi sai digon a ƙara masa baki, har sai an waye gari bakin ya dusashe zuciyarka gaba ɗaya. Yace shine ma'anar kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaqulun, wanda Allah ya ce shine ma'anar kalla barrana ala qulubi, Allah ce bari yayi tsatsa akan zukatansu, ma kanu yaqulun, irin abin da suke aikatawa na saba ma Allah subhanahu wataala. Zaka daga cikin illar zunubi yana da yana jawo zulmatun fil qalbi, duhu a cikin zuciya, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya labarta mana. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yana cewa innal hasarata nuran fil qalbi, Abdullahi ibn Abbas yace kyakkyawan aiki, aikin kwarai haske ne a cikin zuciya. Wa inna sayyi'ata, shi ko mugun aiki, sawadan fil qalbi, baki ne a cikin zuciya. Duk lokacin da kike sa zunubi gaba to zuciya kina ƙara baki, kina ƙara lalacewa, kina ƙara ci baya a rayuwarki. Yasa za ku ga duk mata da ta sa saban Allah gaba kullun lalacewa za ka ga tana yi, kullun shi ba ya za ta kara yi. Maganar samun dama halatta irin waɗanda wurare da inda aka addini ko alama. Wallahi zaman gara ko kai wurin gaba kusa awa ɗaya ba, billahi allazi wata babu da za a yi ta zauna wurin ga awa guda, ba ta iyawa wallahi. Wallahi ba ta iyawa, saboda mai zunubi zuciya ba ta da shi, zuciya ta riga ta lalace. Saboda haka sai ku kiyaye. Malamai suka ce na uku daga cikin illolin zunubi, biku sadari wal hammi, zunubi yana jawo kuncin kirji, kiji kirjin ki yayi kunci aikin alkhairi, aiki na da a kina son ki baki iyawa. Wal hammi kuma kiji baki suke da bacin rai kamar ki kace kanki. Zunubi ka jawo haka. Bari ba ku wani misali. Kuna samun labarin a cewa su mutane sun sha guba sun mutu ko? Ko ba ku taɓa ji ba? Ko ki ji an ce ta shiga rijiya ta haɗa rijiya ta mutu ko? Kuma da gangan. To in ba ku a samu don Allah ku sai ku binciki mutanen nan, gani wasu mutanen kirki ne? Galibi mutanen kirki Allah subhanahu wata'ala na kawar musu da damuwa da baƙin cikin da zai sa har su yi tunanin bari mu aikata kaza iri kaza. To da zarar aka waye gari kana aikata zunubi, shi zai sa duk ta'addancin duniya kina yi ba da daɗewa ba, kwanan nan ba kuma sa ba. Wani ɗan ta'adda, wani mutum azzalimi, ɗan uwa ce ma ƙaunar baban shi ko ƙaunar uba ne ma, ya je gidansu yayyanka ta, yayyanka ɗiyanta kusan guda shida ko guda bakwai a jihar Kano. Abin ya waru, abin ya waru ko bai waru ba? Yankar nagu ko kuma da adda ko da duk abin da ya amfani ya sassare su, ya sassare su sai da suka mutu. Ke don Allah a tarihin duniya ko an tabi ta gada waruwa kina yadda? Mutum guda ya yi wannan ta'addancin. Menene zunubi ne wallahi? Tarihi da aka bincika sai baba ne ya ce ba wannan ne ya fara ba, ba da daɗewa ba ya taɓa kashe wasu mutane guda biyu. Yana daga cikin mutanen da sun ganka da waya ko ka ba su kuwa su kai ka lahira. Sai irin waɗannan ayyuka na sabon Allah in mutum na yin su ba abin da ke jawo shiga cikin irin wannan abin da ake kira wato kuncin kirji. Allah ya ce man yuridullahu bihi khairan, a abin nan wanda yake cewa wa yashrahu sadrahu ya arama ayatihi. To arama ne ku sai maka afa man shara Allahu sadrahu lil iman, okay, afa man shara Allahu lil islam. Ku sai maka ne. To abinda dai ayoyin ke nihi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe kirjinsa zuwa ga imani da ayyukan kware, da za ga kullum aikin kware yake kokari ne. Saboda haka yana kan haske na Ubangijinsa. Shi ku wanda ba haka ba kishiyar wannan wa ja'ala sadarahu dayyiqan, sai Allah ya sanya kirjinsa mai kunci, kirjin ya zama mai kunci kullum cikin damuwa. Wannan kadai in an ka faɗa ya isa ya zama izina ga mutum ya nisanci aikata zunubi. Saboda ni zunubi yana ja abin da ake kira biku sadari wal hammi, kuma yana ja baƙin ciki. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka. Wai kuna tare da ni? Ya agaji kamar kuna ɗaukar hankalin mutane. Kuna tare da ni? Wa man a'rada an zikiri, Allah ce duk wanda ya kau da kai ga ambatona. Menene zikiri? Qur'ani, Al-Qur'ani. Duk wanda ya kau da kai ga Qur'ani, baya aiki da karantarwar Qur'ani, baya aiki da wa'azantarwar Qur'ani, ya bujire ma Al-Qur'ani, ya ci gaba da sabon Allah, sai Allah ce a nan duniyan ma fa inna lahu ma'ishatan danka, anan duniya zai shiga rayuwar wahala, zaki shiga rayuwar kunci. Yan uwa ku kalla, mu ba masu wani arziki ba, mu ba masu kuɗi ba, mu ba wasu yan kasuwa ba, amma kullum kuna kallon yadda Allah ke haskaka mana al'amuran mu, ci mu sha mu yi sutura mu hau abin hawa mu shiga gidajenmu, gamu da matan aure, gamu da ƴaƴa, shin wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? To ni'imar mu ce ni'imar musulunci. Ga ɗaliban ilimi nan, abokanmu ɗaliban ilimi, duk wata wanda aka ce maka ga ɗaliban ilimi ce, za ka ga wata ka wani ƙyalƙyali abubuwan da Allah na haƙaƙa mata. In kasuwanci ta kai, sai Allah ya buɗe kasuwanci. In kiyon kaji ta kai irin su Gwadabawa ko, suna kiyon kaji suna kasuwanci, sai ga Allah na sa ma'adan albarka. In sai da ta ɗan aza, sai ga Allah na sa ma'adan haske. Amma waɗanda ba su damu da addini ba, su koko sun aza irin wannan ababen, sai ga suna ta samun matsala. Sai ga mace ta ce wa'inda malamin, ta ce a kara maka Allah, don Allah addu'a na ka san ainihi. An cewa akwai addu'a da aka towa wa mutum ga hannu, wai rare hannun a gare ni. Wallahi kisa rare hannun zunubi. Wata mata ta zo mini da irin wannan magana. Nace mata tsakaninki da Allah, tsakaninki da Allah ki ce ki zauna ki nazari. Anya babu wasu ayyukan da kike aikata na zunubi. Ta ce malam an ce rare hannu gar. Wasu ce aljannuna. Nace hey, wallahi ku bar ta amana aljanna. Akwai hisabi. Nace ki je ki kallafi da zari. Anya babu wasu ayyukan da kike aikata na zunubi tsakaninki da Allah. Ta ce malam akwai. Nace to sai ki gyara. Je ki tuba ma Allah. Je ki gyara alaƙa ki da mahaliccinki. Wasu abin da ya faru matan nan bayan wata biyu ta dawo. Ta ce malam tun ran da na zo inda kake. Kai ni wannan nasiha. Na je na yi aiki zunuban nan ku. Na samu wasu daga cikin su waɗanda an manya na rage su. Wallahi tun daga lokacin nan ba a fita taɓa min komi ba. Kuma duk abin da nake ba Allah na sa mai albarka. Na ce to zai ki tuban ma Allah da sauran zunuban da sun karbi. Shin jama'a da lokacin na ja hannunta, ke ganin dai ba na shiga wani fosi ba. Don in saka hannunta ban da haƙƙi. Sai in sai mata addu'a. Kuma daga nan za ta ci gaba da saɓa Allahnta. Kuma duran da sajjaji wata waɗanda ta ce mana iman addu'a. Kun ga ban yi mata gata ba. Saboda haka ƴan uwa iyaye mata, saboda girman Allah, dukkanin mun san inda muke da matsala. Ni na san inda nake da matsala. Arama kai ka san inda nake da matsala. Amira ke san inda ke da matsala. Amira ta nisa'u sunna ke san inda ke da matsala. Amira ta form 1 ke san inda ke da matsala. Sauran ɗaliban ilimi kowa ya san inda ke da matsala. Alaka ki da iyaye, alaka ki da miji, alaka ki da makwabta, alaka ki da malamanki, alaka ki da kowa ki da alaka da shi, ki san akwai matsala. To wa Allah ki sai ki gyara ki gyara da haƙƙi za ta yi kyau. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Za ki shiga rayuwar wahala. Wallahi duk rayuwar da kuma gari ana shiga ta kunci. Wata in shiga wahalar da ka shiga ta wahala, ta bi da abin da kake, wallahi sai kai kuka. To amma ke sai inda ba ta baki sosai, wallahi in tana gidan ku sai azhar ta yi. Sai ki ga ta hada azhar da la'asar. Wani lokaci ba ta yin azhar, ba ta yin la'asar, sai dab da magariba. Yana faruwa ko bai faruwa? Amma kai sai ka tausaya mata, ta yi sussuka. Ka gama sussuka, ka yi daka, ka yi surfa, ka yi sana'ar sussuka, ka yi sana'ar abin nan sussuka, ka yi sana'ar surfa, ka yi ribiɗi, ka yi wane ne, duka ga ta nan waharci cikin ragaɗuɗa ga ta nan. Amma in kin bincika rayuwarta ba ta da addini, ba ta zuwa islamiyya. Na'am. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Kun jiya wata ta zo tawa wani wankin tuwa ita ɗauki kuɗi don ba ta, ta ce wai lahiya ba ta da ita sallah za ta ke. Mafi yawan su ga su da talauci amma suna tare da boka, sai muƙaddida yasa kullum ga su nan wahalci, komai ba su ajiyewa. Duk abin da sun ga tara yana ƙarewa ne ga bokaye da malaman su. Kai kana tausaya musu, ba su yi, sannan ba su da lokacin zuwa makaranta. Shin zai yi ake kullum da abinci da aka sai ka ce dabba, ke kullum ba ce da aiki sai neman abinci. Me zai hana ki ware minti 30, minti 20 ki je makaranta? Yanzu tsarin makarantarmu na ce mace ko da ma'aikaciyar gwamnati ce, ko tana wani aiki, ko tana abin nan tanyon aiki wani gida, in tana shawo shigowa makaranta ta zo a yi mata karatu ta wuce, mun san ire-iren su za mu ba su na ba su wucewar su. Ba sai ke zauna ta yi abin da ake tashi ta tashi ba, kawai tun farko shi kake makaranta ka ce malam ne gida kaza nake ina taya su aiki. Saboda haka ina zuwa ƙarfe 10 gidan, to ina so in shigo makaranta ƙarfe 9:30 in tashi in kai wurin tanyon aiki. Sai mu ce ba matsala, zo ai miki karatunki sai ki wuce. Shin me lahin wannan? To amma da yawan su wasu ƴan tayyun aiki ne, amma babu ruwansu da addini, babu ruwansu da karatu, babu ruwansu gaba ɗaya rayuwar, babu addini cikin su. Wallahi in ba a gyara babu sanda za a samu fita cikin wannan kunci. Fa inna lahu ma'ishatan danka, sannan haka ne, wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, ranar kiyama kuma zaki tashi makauniya. A nan duniya ga kuncin da ke shiga, baki more ba duniya ba, baki ji daɗin duniya ba, ranar kiyama tana tashi daga kabari zaki tashi makauniya ba ki gani. A wannan lokacin za ta yi magana, rabbi lima hajjartani a'ma wa qad kuntu basira, Allah duniya ina gani amma gari na tashi makauniya, me ya faru ne? Kamar Allah take tambaya, Allah duniya ina gani amma ga ina tashi da kabari ba na gani. Sai Allah ya ce kazalika atakka ayatun, Allah ya ce kamar haka ne ayoyinmu masu umarni da aikin da'a, ayoyinmu masu hane ga mugun aiki sun zo miki, fa nasitaha, kike aiki da su. Ai shine ma'anar fa nasitaha, fa tatrukuha, sai ki bar ayoyin kike aiki da su. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ يُهَكَ ذَابُ بَرْكِتِكِنْ أَذَابَ دَبَلَاءِ دَمُصِيبَ الْآهِرَةِ الله يسلم ذلك. صدق يا أخوة مصير وانا عايك سجسورا الله ما لم يسك شيء. فالمعصية سبب لذيك القلق ذنبنا جاودا موادا قاسر كذلك وكموت ذنبنا كاونا أنقاذكو ذنبنا كاونا ولو كان صاحبها في ساعة في الدنيا كودا مي ونا ابن نادي الو اربكي الدنيا كودا كدا كدا دا اربكي جاكي كومي بكي رسابة كومي كنا دا اما ذاكي دنجا جنكالكي تكي مبقين سكي دا اموا اكو ما سواما دا ونا مكوباو وين شروف اكو ايشو مو مصر وذا تدوتو كدا الله بالا نيبا سني كل حكا دينك جرينانا كباتي zunubi ne, galibin zunubi ne, Allah ya samu dace. Abu na hudu daga cikin illolin zunubi, hurmanin rizq, Allah ya haramta miki arziki. Idan anka ce arziki ba ana nufin kuɗi ba, ke san abinda arziki, Allah ki azurta ki da wadatar zuci, shi ne arziki. Abinda ake ce ma arziki, Allah ya baka ɗan abinda za ka ruwa bakanka a tsini, ka ci, ka sha, ka yi sutura, ka samu ɗan matsugunni, ka samu ɗan abin hawa, ka samu kaza. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya azurta shi yana samun abinci ne na yini, yana da mata aure, yana da makwabci mai mutumin kirki, shi wannan duk duniya ma Allah ya ɗauko ya ba shi. Ke ga ashe arziki da aka nemi ba ana nemi wai a baka kuɗi da yawa ba, ko tara ƙaddarori ba, shi ake cewa arziki ba. Wannan suna ne wahala, wahala. Na gaya muku shekarun da muna karatun mata, na ce yanzu nan a baki ta dandana muke magana ƙarfe 10 na dare, na ce duk wanda yanzu an kama miliyan 10 yau ba shi da kwana. Kogu arama ɗaya wani ya sallaba ma ku saurara. Wata rana wasu mutane, ku saurara, ku saurara. Wata rana wasu mutumbi suka sallama gida na 11 dare su a kwangwata. To Allah ya kaddara na rufe waya, bayan na rufe waya kuma yanzu babu sun zo sai su kira waya ba su samu. Sai suka zo suka sallama yara suka jiya, sai suka ce waye, suka ce to mu ne wurin malam muka zo aiko mu an kai waye aiko kuwa ne. To sai yara suka ji nan su ali hannaye bacci, sai suka tada shi suka ce ai yaran wani ne, suka ce wani aiko. Nace to ya an kai ko ka bude gida? Suka ce to baba mun ga ilan wani alheri sun ka zo da shi. Ai da nan sai sun kai min dumbuwa sun ga cewa ne abai ko sai abin da waru na rande da Allah kudin nan ba sa ka su hakariya ba, amma cikin daren nan na gaza kwana don azana kai wasu tuwa za su yi su bige su ko shi a zuwa wallahi arabi nace ka ka a ce kudin nan wani ya ga sanda an gabar su saboda ni jikina na rawa da an kabar ko sai abin da ni cewa ni ni da ku kai bata ko ki daga ta ha ba na dai sai ne debo ai da wala ya ni ke na ba da kuji suka ce ba nan sun yawa nace kai na riki sai ni to wallahi ko sai abin da ni wallahi kudin nan da hannu na riko su da so cikin gida ko ce da su da kwana nace ko ga alherin da ya samu ga hannu na haka da riki ya riki sa wanda a da wata takwa miji wurin tsohuwa dukkan mata keji ke ga alherin da ya samu tace Allah ya sa albarka. To amma wallahi kusa ga hero na na ajin sai ta san wallahi da kenan da sahiya nace o a fiyaga mutanen da suke wahalce masu arziki wani baya kwana gida na shi wallahi wani bai kwana gidan shi sai dai ya je wani tolan akwai wanda ya ce wallahi malam kaga nan tolan na kwana wani yace saman isa gidansa yake baki sama da gudun ni kada a zo a yi masa yankan rago. Allah ya sa mu dace. Saboda haka ƴan uwa wannan yana daga cikin illolin zunubi. Allah subhanahu wataala ya haramta ma bawa arziki, ba wai arzikin ba, a baka arzikin amma na wahala, a hana ma kwanciyar hankali, a hana miki samun natsuwa. Ga arzikin ba ki iya sura kware ki sa, ba ki iya ci garanci, ga ki nan da arziki amma wahalci. Sai ya zamana su kudin ke kai musu hidima kullum a ga irin waɗannan masu kudin ba, irin masu kudin birni, masu kudin ƙauye. Ka ga mutum da kudi amma bai ci bai sha bai ji daɗi ba, rayuwa ta kullum cikin wahala. To wannan shi ne illar da zunubi yake haddasawa. ‘Yan uwa masu albarka, malamai sun ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya yi wannan magana. Yace innal abda la yuhrimu rizqa, bawa ana haramta masa arziki, bizambi yusibu, saboda zulumin da shi aikatawa. Sai a haramta miki samun arziki sanadiyyar zulumi, a haramta miki kwanciyar hankali sanadiyyar zulumi. So kuma na ga lokaci na harara na a yi zuwa a nawa na mun ka faɗi ashe biyar ne mun ka faɗi sai ku yi hankuri mu tsaya ne biyar ai da biyar sai ba goma aka tashi ba a isuwa kun yadda duk wanda ya dace Allahu akbar nawa ji sun ki cewa Allahu akbar nawa ji wanda ya yadda ya gamsu a cigaba ya daga hannu ya ce Allahu akbar da kuma sai da sun ce a cigaba Allahu akbar. To na shidda shine alwahshatu na okay na biyar ne zan faɗa alwahshatu bainal abdi wa rabbi wahsha damuwa rashin samun karfashi na bautar Allah ka dinga jin kana son kai addini baka iyawa kun gane wahsha ga kike arwalla kina son ki nafila amma sai ki ji kamar an samu kunwulki wani katako ko wani ƙarfi ba ki iyawa kina son ki karatu Qur'ani ga kina son ba wai matsalar iskoki bane kar ki maza ma iskoki matsala ce zunubi na zunubin da kike aikatawa da shi ko Allah ya haramta miki ki bauta mai bazai baki aljanna. Akwai masu ji har ko babu kana so kai addini sai ka ci zaka makaranta wani lokaci sai ka shirya ka dauko ijazi sai dai ki wata ba kuwa sai ci wance ina za a laki ce to makaranta na ita ce to to ki ziya sai ina mutum ne yake dan nan sai ta dauki haka ne ko riska duba an arewa goma an da dinki goma an taya tafsiri saboda bi in ki torin tafsirin ai gafara zaki samu to Allah zai saki samu gafara saboda bi aikin zulumi kullun satuna ki da zuwa islamiyya rana ki sawa tun shekara ta kai kaza wata mata ta zo islamiyya ta ce malam nake na don Allah kai na addu'a shekara ta 10 yanzu ina son in shigo islamiyya na ga uniform tace tun kuna da kalar uniform kaza ne shi nake zan zo na gaza kun ka tarza nake zan zo to gashi har yanzu na gaza zo nake to Allah shirye ki duk wani inda aka aika addini Allah zai bari shine wahasha din ki dinga jin damuwa ba ka san ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba komai ne ba abinda Allah ke yi wa man abin nan aya da ke cewa wanda ya kauda kai daga ومن أراد أن ذكر الرحمن ومن أراد أن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا وهو له قرين دو وند يكاو دا كاي دا ذكر الرحمن منين ذكر الرحمن قران الله يشي نقيد له شيطانا زام تيلتا مسا معامله دا وني موغو شيطاني كو cikin mutane ko cikin aljannu ko cikin mutane ko cikin aljannu sai mu fa'a to ai aljannun da aka da wasu ai su sun gabe da don abin da suke su suka shirye aljannu nu qayyidu lahu shaytana sai mu tilasta mu'amala sai da wani shaytana aljanni ko shaytanin mutu fa huwa lahu sai zan aboki ne duk sanda kike zaki aiki aljanni wallahi wannan abokin ba zai bari ko wannan abokin ba za ta bari akwai wata yarinya ta Sabina tana kuka tace malam mugunya abokiya ta halaka ne ai islamiyya har yanzu ina ganin yare da ido na tace malam kaga nan yanzu ni ba burruwa nake ba Allah la ta tace kuma sanadiyan wannan abin da an kai mini har yanzu ban da lahiya kuma magana gaban in faɗa ku wai na ita tace mugunya kawa ta dauke ta kai ta wuri da sunan gidansu tace wallahi malam an ka bani wani abu mun tace wani abinci cin abincin ke da wuya wallahi ban san inda nake ba tace ko da na falka kawai sai na gani cikin wani yanayin da ban taɓa sanin kai na haka tace yanzu ga ni malam cikin wannan musibar da bala'i ya ja min ciwo rashin lafiya tace kuma ba ni ko jiya ma an saka da irin wannan shi ko jiya nan wurin wannan ko bai tsamanin wannan yariyar bace don da wahala take tawowa da a makarantar yariyar ta sabi da islamiyya wallahi kullun na da ido da yariyar nan sai na gaba in kuka kuma ko sai illa wallahi yare ne in ta toka to ba ta iya karatu ba ta da basira ko da nazuwa ba ta ga da karatu ta riga ta shiga matsala kuma illa ba ta iya barin lana saboda an riga wurin an lalata mata shi in ma ba sai ta bada ba ta jin dadi saboda biya mu abokai to mu gunye kawa bala'i almar'u ala din khalili mutun yana akan addinin abokinsa yanzu Allah kada ya saboda ta tawarin ga sanadiyar kawarta ko ba haka bane wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan a harkar addini kenan to haka in sabon Allah ne wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan wannan ta ja wannan a taru shi yadda haka illal mungu aboki kenan ko mugunya aboki fa huwa lahu qarin to shi ne Allah ya yi ta ba mu duk labarin dai abin da zai waruwa wanda ke waruwa har mu sai ya dawo yana ɗebe mu wannan abokin nashi albarka to da haka wannan wahasha din damuwa da bacin rai da shiga cikin kunci sanadiyar wato saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai nawa na shidda tashilu wuqu'in fi dhunubi al-ukhra sauƙaƙe maka ki shiga wani zunubi na daga wato illa zunubi yana barbarar zunubi kun gane Hausa ta zunubi na jaya wani zunubi
yanzu da wahala ki ga wadda da ke ji an cewa ga ɗan lesbiya ce to ya fara wadda ta ce mina zama na yawa magana da ai ba iya bari ta lesbiya haramun wadda ta ce ya lesbiya malugu ke sa malugu in ba ki sa malugu ba mace ta dinga shafan mace a uwatar ta biya mata bukatar ta mace ta dinga shahon jikinki tana dinga mu'amala da ke irin mu'amalar da namiji ke yi da mace har ka biya bukatar kai Allah ka jari 'yan lesbiya ko sai wani bala'i da wata 'yan lesbiya ta shiga a wada ku kai wada kwanan nan abu ke kyafin mijin zai kawo ƙararta wai ita a dole imijin zai kwanciya da ita ba mamaki tana nan ita sai dai ya sa mata hannu amma ba zai sa al'aura ta cikin jikinta ba lesbiya bala'i ya kai bala'i ko bai kai ba in dai zai dinga kishawa mata jikinta har ta biya bukatar ta ta ce ita ba ta da matsala ko ya sa mata hannu ko ya sa duk abin da zai sawa amma dai ita dai ba sai da irin mu'amalar da miji da mata ke yi ba shi ne da aka zo da kestin muka ce saki shegiya ɗan lesbiya sakata ka saba ji malami ya ce a saki mace domin ce a saki ta mai gidan mu malam Bello da aka zo mai da irin wannan kes ya ce saki shegiya to me amfanin ta duk duniya ku yi hankuri ba magana gamki ba duk duniya abinda Allah ya tsara ɗa namiji ya ɗauki jikinsa ya saka a jikin 'ya mace nan ne zai samu natsuwar kwanciyar hankali ita kuma 'ya mace zamanta lahiya namiji ya shiga jikinta ya biya bukata ta yi wannan abin ɗai Allah ya yi yadda a sa cikin jikinta to amma sai kin zo kina ɗauki wata roba ko kin ɗauki wata al'auren roba ko kin ɗauki wani ɗazu kina amfani da shi ko wata na sa miki hannu ko wata na miki kaza da haka kike biyan bukatar ki wallahi kin shiga bala'i kin shiga musiba zaman ki lahiya kawai ki tuba to yanzu da wahala kaga ɗan lesbiya da ba su tsada ko kun san ta ɗan lesbiya kun ga lesbiyan ta jawo mi zina ko zina ta jawo lesbiyan in maza ne zina ta jawo luwaɗi a takaice abin da ke so in ce muku daga cikin illar zunubi in kana aikata zunubi to wannan zunubin da haka aikata in baka tuba ba shi zai taimaka maka ka ji sauƙin aikata wani zunubin da bai kai ga shi ba Allah ya sa mu gane to yana yi tsaya ne haka da ku mu tsaya ne ya yi to an ce mu dakata na an gamsu abin da muka karanta ne dai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke ji